kowa in yi magana sai wani mai tafi ya gora. Mutane suna tozarta rayuwarsu lokacin su yana kurewa akan wannan abubuwan ba tare da sun yi la'akari da waɗannan abubuwan. Mutum zai farka da sassafe madadin ya yi istighfari ya koma wajen Allah, sai kaga kawai yana farkawa wayarsa zai duba me ake ciki a duniya, ya kasa fahimtar me ake ciki kuma a lahira. Saboda haka abubuwan da duk suka zamanto za su amfane shi ya tozarta lokacinsa ya bar su. Za ka ga wani lokaci ire-iren waɗannan har a masallacin juma'a ana huduba, za ka ga mutum yana bin wai comment ɗin da wasu mutane suka yi. Mutane sun tozarta ma Allah lokacinsa, sun ɓata waɗannan al'amura, sun sa ma kansu abin da ba shi kenan ba. Kafin mu ci gaba akwai tambayoyi. Wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yace bayan gaisuwa ina maka barka da shan ruwa, Allah ya kara lafiya da nishan kwana, amin. Malam tambaya ta ita ce mun samu matsala da wani wato dan uwana, ina masa magana baya bin magana har ta kai nayi barci a wata rana, sai ni mafarki ni da shi da wasu mutum biyu yan uwana. Mu hudu wato yan uwana da wasu mutum biyu yan uwana mun hudu na yi mafarkin mun mutu, kuma shi ne babba a kaina. Wani lokaci sai ya daina kulani haka kawai, yawanci kuma matsalan daga gare shi ne. Na gode. Suna gona ai kamar labari kawai aka ba mu ko? Labarin shi da ɗan'uwansa ba sa magana, kuma ya sake mafarki sun mutu su su hudu. Labari dai ina ganin kamar ma ba tambaya ba ce. Domin gode da wannan labari, amma dai mu ba ma son a yi ta babu labarin, tambaya muke son a yi mana. Ba wani abu da yake nema, kawai ya ba da labari, kamar tambayar ba ta yi ma'ana ba. Eh, ya kira ka da sunan tambaya, amma babu, kawai labari yake bamu, ba sa magana shi da ɗan uwansa. Wata rana kuma ya kai ya yi mafarki shi kenan sai sun mutu su hudu, kuma ba sa magana suka mutu ko? Gaskiya malam ba mu gane wannan maganar ba, in dai labari ne to ba ma buƙatar jin wannan labari. In kuma tambaya ne ka ga sai ka tambaye mu menene hukuncin abu kaza, in muna da shi sai mu gaya muka, in ba mu da hukunci mu ce ma ka yi gaba. Amma labari kawai wannan ai bai yi ba, ka yi haƙuri da Allah ka sake isar da abin da kake so ka. Wannan yake assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Tambaya na ni ne, ina jini yana bina tsawon wata shida, sai dai yakan ɗan canja kaɗan, sai na bar ibada wani lokaci idan ya yi kwanaki da dama. Duka ita ma wannan tambaya ne wanda wani lokaci yana ɗaukan bai wuce kwana uku, ya batun azumi, to watakila akwai tambaya a ƙarshe, ya batun azumi. Na farko dai idan ba larura ba ko wani abu ya yi shigawa ba matar da za ta jini mota shida a jini. Don haka kafin ya fara miki haka menene al'adarki? Saboda an samu wata ina jin ko Asma'u ne zamanin manzo Allah ita ma ta ɗauki wasu watanni. Manzo Allah ya ce ki ɗauki al'adarki da kike yi kafin wannan abin ya faru. Idan a farkon wata kike kwana shida to sai ki ɗauki kwana shida a dukkan farkon wata kina al'ada kenan. Idan a ƙarshen wata kike yi sai ki ɗauki haka. In a tsakiyar wata kike yi sai ki ɗauki haka. To wannan kenan za a yi mata gini a kan al'ada ta ne ba a kan wannan abu ba. Don babu mata da za ta fara jini har wata shida bai ɗauke ba kuma jinin haila ne. To wannan kaga ina ganin akwai buƙatar cewa ta tuntuɓi likita. Bayan likita ya tantance kowa malamai su sai su shigo don watakila wata larura ce ta faru. To idan likita ya tantance ga abin da yake faruwa to za a mayar da kai akan al'adarki ne ta asali. Duk wata kwana nawa kike kuma a farkon wata yake kowa tsakiyar wata kowa ƙarshe a nan za a baki hukunci. Amma yanzu ba mu da hukunci don babu al'adar wata shida babu shi. Na watakila ta je ta yi family planning ya barke mata kuma. To wannan kuma kaga in wannan ne matsalar ta ne a yau sai ta koma wajen likita domin saboda ba sa son haihuwa kawai sai su je asibiti su ce a musu allurar family planning. Mazajen su ma ba su sani ba. To sai jini ya barke kuma sai a rasa yadda za a yi. Yanzu sai a ce to a nemi malam. Da yake shi ne sarkin makanikai. Dukkan abin da ya bashi sai a ce a zo a gyara shi. Watakila ba mamaki planning ta yi. To amma shawarar ma da muke bayarwa in planning ne na cewa ba da tsawon lokaci ba na wata ƴar tazara ne. To ana son sai an tuntuɓi likita sai an auna ki an gado abin da za a yi wanda ba za ki cutu ba. Domin musulunci bai yarda a cutar da saboda ba kya son haihuwa kuma ki ɗauka ma kanki cutar sa. Wannan ba daidai ba ne. Malam da fatan zan sha ruwa lafiya. Malam tambaya na shi ne me hukuncin bashin da gwamnati take bawa wato ɗalibai a makarantar jami'a university akan in sun gama suka sami aiki za su biya. In mutum bai samu aiki ba shikenan bashin ya sauka a kansa. Gaskiya ban sani ba, ban san hukuncin ba, kuma ban san yadda ake bashin ba. Akwai buƙatar ka jawo mana gwamnati mu yi magana da ita wani matakai take ta ba da bashin kuma yaya ake a ba da bashin. Sannan a nan ne za mu binta hukunci a zamance. Amma haka kawai yanzu gwamnati ta ba da bashi ban san ma ana yi ba. Saboda haka akwai buƙatar sai na san bashin kuma sai na san waɗanne sharuɗa aka sa a form ɗin da za ka cika a baka bashi. Waɗannan dole sai mun san. Don haka za ka yi haƙuri. Ina ganin ka gaya ma gwamnati muna neman bayani a gunta. A turo bayani mu gane yadda ake ba da bashin da ƙa'idojinsa da komai. To sannan ne za mu hukunci a kansa. Amma a yanzu ba ni da wani abu da zan iya faɗi a kai. Kuma za ka yi mun haƙuri saboda ni haka nake. Zuwa ban da ya shafi waɗannan abubuwa ya kamata sai ka san su sannan za ka yi magana a kansu. Ba haka kawai wani mutum zai rubuta shi watakila ya cika form ɗin an bashi kuma kawai sai yanzu yana can bayar. Ba zai zo ya karanta maka ƙa'idojin ba da yadda aka yi da yarjejeniyar. Wanda kuma wasu abubuwa sharuɗan da ake sawa a ciki watakila su za su haramta shi ko za su halatta shi. Ina fata dai an fahimci me nake nufi. Yawwa, don haka ba ni da amsa a kai ko kuma ma ban sani ba kawai. To sai jan hankali da za mu yi a kan wasu wato mutanen da suke gina gidajen haya ko hotel ko wani abu mai kama da haka wanda mutane suke amfani da shi kuma su ba sa sa idanu a kan abubuwan da suke gudana a guraren. Babban abin da suke yi kawai shi ne in an biya su kuɗi, to shi kenan komai ya zama kawai su ba wansu. Shi mutum musulmi an yadda masa zai iya gina gidan haya, a musulunci an yadda zai iya kuma gina hotel, saboda zabanin manzo Allah ba duk an yi waɗannan abubuwa. Ana da gidajen wanka, ana da wane ne, duk a zabanin manzo Allah ana da shi. To amma babban abin da ake nema a wajen wanda ya gina hotel da wanda ya gina gidan haya, zai tara mutane a ciki da masu aure da marasa aure, da kila musulmai da waɗanda ba musulmai ba, ko ka gina hostel misali a makaranta mai yiwa musulmai, mai yiwa waɗanda ba musulmai ba, mai yiwa a cakuɗe. To koma menene kai da ka gina, sai ka sa idanu a wani lokaci ana barin su ne sakaka, ana fasadi da ya wuce iyaka. Mu ba masu fasadin muke yi wa magana ba yanzu, kai da ka gina kai muke yi wa magana, domin duk abin da ka kafa in ana zunubi a kansa kana da kamushi. Wannan shi ne matsalar na haka duwar da yake da irin waɗannan ya saka idanu. Kuma abin da ya faru shi ne wani bawan Allah shi irin nasa ya sayar, wanda ya saya ɗin da suka zo za su farka gurin su yi aiki, wato sun sha abin mamaki. Kuma gidan na musulmi ne ya sayar da shi, amma lokacin da ake haya baya sa idanu yadda mai aiki, ana zinace-zinace har giya ana sha a gidan duka. To kana musulmi kana zaune a masallaci ka gina gidan haya, ana zina ana shan giya, kai kuma kana zaune a nan kamishi yana ta binka a lahira, kai baka sha giya ta more ba, ba zinar kai ba kuma. Ai gara a gaya maka ka mai da hankali, jan hankali muke yi a kan masu waɗannan su rinka sa idanu. Kuma ina ga ko security purpose ma yanzu ana gari, in dai gida ka gina za ka saka haya, ya kamata ka san suwaye a ciki, haka ne ko ba haka ba? To balle kawai ka gina ka bari haka shi kenan, domin a jan hankali duk masu irin waɗannan abubuwa musulmi ya saka idanu. In ko ya ce ba zai saka idanu ba, to duk abin da ake a gidan yana da kamshi. Idan ka gina gidan haya ana zinace-zinace a ciki, to duk wanda ya zina kana da kamshi. Idan kuma ka gina gidan haya ana shan giya a ciki, to duk abin da ake sha a ciki na giya kana da kamshi. Kuma Allah cewa ya yi ko bayan ka mutu sai mun bi ka da wannan kamishin har ranar da gidan zai lalace. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Allah yake mu ne muke kashewa, mu muke rayawa, kafin ka mutu abin da ka gabatar za mu rubuta maka, bayan ka mutu kuma za mu bibiye ka da abin da ka kafa a duniya. Yanzu wanda ya sanadiyar ginin masallacin nan, har ranar da masallacin nan zai daina amfani yana lada, yana samun lada. To haka idan gidan giya ka kafa kuma, bayan ka tafi lahira duk zunubin da aka sai an tura maka naka a cikin akawun ɗinka na zunubi, kaga bai kamata ka bari ba ko? Ko kuna ganin ya kamata ya bari? Saboda haka a mai da hankali. Yawwa, idan za ka gina irin waɗannan abubuwa, lallai ne ka ɗauki mataki. Ma'aikatan da za ka saka, lallai ne ka tabbatar masu gaskiya ne ba za su harince ka ba. Domin shi mazinaci zai iya ba da kuɗi ma mai rubuta ɗaki ma kawai, ya ba shi wani abu, ya ba shi ɗakin ya izina. Za a iya kuma a je a saka wani abu na shaye-shaye, kai baka ma sani ba. Wataƙila sai ta bunda in ta ɓaci, hukuma ta fara neman waye da gidan. To anan kuma za ka shiga matsala. To tun da wuri mutane su saka idanu. Lallai wannan labarin yana ɗan abin nan haka, yana ɗan yawo. To shi yasa ko muka ce to gara mu ja hankali kuma mu faɗakar, kowa ya saka idanu a kan gidansa da yake da shi na haya ko hotel. Ka saka idanu domin ka samu ka kubuta a lahira, ba haushi muke jiye maka ba, amma muna jin tsoron ka mutu da irin wannan zunubin, kuma ana baka zunubi bayan ka mutu, muna jiye maka tsoro. Allah ya taimaka. Na'am. Zamu ci gaba karanta mana malami.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الرحمن الرحيم وليستعتب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
تبارك وتعالى يتي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم kamar yadda magana tabbaya ta gabata cewa ku aurar da ƴaƴanku mata ko masu ƴaƴa mata ma waɗanda suka zamanto gwagware waɗanda ba su da mata ku aurar da su daga bayinku ko kuyanku Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce in sun kasance mabukata ne marasa shi Allah tabaraka wa ta'ala zai wadatar su daga falalar su. Kuma Allah ya ce shi mai yalwatawa ne, yana da abin yalwata ɗan adam, kuma shi masani ne. Sai Allah ya saka doka cewa ma waɗanda ba su samu aure ba su kame, zamanto kamilallin mutane, masu kamala, masu riƙe harshe, masu kame hannayensu. Masu kaɓe farjojinsu daga barin yin zina. Ƙarƙashin wannan ne muka fitar da maganganu da yawa na cewa mutum ba zai zama kamammen mutum ba sai ya zamanto musulmi kamili kamar yadda muka gabatar shekaran jiya. Ba za ka iya zamantowa kamamme ba sai kuma wato ka zama mutum ne mai wato mai biyayya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wannan kuma shine kusan abubuwan da muka tattauna su a jiya ta cewa ka gyara alaƙarka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To yau kuma don ka zamanto kamar mai da gyaruwar hali sai muka ba da wata magana cewa diya'ul a'ma fi qila wa qala. Tozar ta rayuwa da wasu daga cikinmu suke yi a cikin an ce kuma nima na ce, wato shi ne kai ta bibiyar maganar mutane kuma kai ma wai sai ka yi magana a kai. Kuma za ka ga wani lokacin ana cinye lokuta masu yawan gaske domin wani in ya suke maganarsa saboda ya kafa hoton wani ya ci masa mutunci a Facebook ko a wani abu mai kama da a lokacin guda za ka iya kirga mutane watakila sama da mutum 500 suna yin comment a kan wannan. Kuma a irin wannan ƙasa da muke rayuwa akwai mutane kusan majority sun ɗora ma kansu tozar ta rayuwarsu wajen sai sun faɗi abin da wani ya ce shi, ma'ana sai sun yi comment. Hansabi ma za ka ga cewa mutum sai ya fito da magana ya kuma gaya maka bai san garinku ba, bai san inda kake ba, watakila kai ma baka san daga ina yake ba, amma yana gaya maka cewa ku haɗu kai da shi a comment section. Idan ma zunubi ne ku haɗu kai da shi, idan ma cin mutuncin wani ne ku haɗu kai da shi, idan ma zagin wani ne ku haɗu kai da shi, idan ma menene kuma kai ka yarda din za ku haɗu kai da shi a cikin zunubin. Saboda haka shi yasa kai ma ka shigo ya ce kuma kai ma za ka ci. To shi yasa muka ce tozar ta rayuwa a cikin ya ce nima na ce. Saboda haka wallahi matasa ku mai da hankali, wannan ba ita ce hanyar da za ta taimake ku ba. Saboda a yanzu a irin wannan rayuwar da muke ciki kusan wato ba wanda ya mutu a ci mutuncinsa. Idan kana kallon abin da yake faruwa, za ka ɗauka ƙasar ba ta masu hankali ba ne, domin inda ake da doka ko inda ake amfani da sanin ya kamata ba za a bari ba. Ina jin da wuce wata biyu ba ko wata uku Faransa ta fitar da irin wannan cewa duk wanda ya yi wata magana a kan wani za a kama shi. In kana so kawai social media ka yi amfani da saƙon kanka da kanka, amma ka shiga mutuncin wani ba daidai ba ne. A nan Najeriya ne ake irin waɗannan abubuwan. Akwai lokacin da abin ya yi tsamari, wani malami daga Nijar yake aika wa 'yan Najeriya saƙo, ya ce wai wata irin waɗannan irin mutane ne a Najeriya, a duk ba wanda ya wuce a zage shi. Za a zagi gwamna, za a zagi liman, za a zagi sarki, za a zagi shugaban ƙasa, za a cire hotonka a saka ka an san ka limami ne a unguwa, amma sai a cire hotonka a saka ka kana rawa. Wato ku kuna ganin wannan wayewa ce? Kuma da haka ɗan adam yake so ya mutunta shi ko Allah ya mutunta shi? Da haka wataƙila idan ba ka yi sa'a ba, wanda ka cima wannan mutuncin waliyin Allah ne. Wallahi ba mamaki Allah yana kishin ka kai masa wannan. To kuma ga shi Allah yana gaya maka man adali waliyan, wanda duk ya cutar da waliyina ya shirya za mu yaƙi da shi. Kana da yaƙi ba da Allah a lahira kai ba kamar sani ba, yana jiran ka. Kuma wallahi babu yadda za a ka taɓa waliyin Allah. Kuma duk wanda kaga Allah ya bashi shugabanci ko na limanci a sallah ko na sarauta ko na mulkin siyasa ko na wani abu, duk wanda kaga Allah ya bashi da sanin Ubangiji ya ɗauka ya bashi, da sanin Allah, ba wai Allah bai sani ba ne kawai ya kuce kawai ya zo, a'a, da sanin Allah. Idan ba za ka yi mishi fatan alheri ba da fatan ya fice daga cikin wannan abin lafiya, to bai kamata kai ta zagi da munantawa da la'ana. Wanda Allah yana cewa babu isku la'ana, ba aiko ni in zamanto mai la'antar mutane ba, wala fahishan mutafashish, ban zamanto mai alfasha da faɗin munanan maganganu ba. Ni ba a turo ni don wannan ba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, an aiko ni ne in zamanto rahama ga talikai. Amma yau idan ka duba a Najeriya, kila wa kala diya'ul amar, ko zarta rayuwa a kan wannan halin, mutane da yawa sun ɗauka ma kansu wannan a buɗe group, wasu group ɗin ba na Allah da annabi ba, a rinƙa faɗan abin da ba shi kenan ba, a ɗauko masu mutunci a zaga. Ubangiji ba zai bar wannan abun ba. Wasu masu magana cewa suke idan kana son ka ga ƙarshen ƙasa, to ka ɗauko abin da matasansa suke shi ne ƙarshen ƙasar. Idan kana son ka ga idan ƙarshen ƙasa ya zama to mai kyau, to ɗauko matasan. In ka ga matasan ƙasar kamilallu ne, masu mutunci, masu ilimi ne, masu addini ne, masu bin dokoki ne, masu ƙoƙarin na neman kansu ne, masu rufa ma kansu asiri ne, sun san darajar manyansu, sun san mutuncin na cikinsu, to ka yi ma ƙasar tsammanin za ta ɗore da mutunci. Amma idan ka ɗauko 'yan ƙasa, ka ga ba wanda ya wuce a zage shi a ƙasar. Sarki bai wuce ba, gwamna bai wuce ba, ɗan majalisa bai wuce ba, liman bai wuce ba, malami da yake karantarwa ko yake jan sallah bai wuce ba, shugaban ƙasa bai wuce ba, 'yan majalisu ba su wuce ba, 'yan tarayya ba su wuce ba. Za a zage su. Kuma ka kalli matasan ka ga babu ilimi, babu addini, babu sana'ari, to hoton ƙasar sunan ta rushewa kawai. Ko kuna musu? Idan kuna musu ku faɗa. Inda wannan kuna ganin shi ne zai kai ku gaci. Waɗancan abubuwan da muka ambata na kirki babu su, sai waɗannan. To wannan ba zai kai kowa gaci ba. Kuma mustaqbal ɗin ba shi da kyau. Kuma ina son in gaya muku cewa kun ga manyan cikin kunnan da yanzu kuke cin albarkacinsu, wallahi tallahi idan suka riga suka tafi suka bar ku, to kun shiga uku. Inda waɗannan masu zage-zage a kan social media, masu la'antar mutane, masu zagin uban kowa,
kowa bai tsira ba da masu karatun Al-Qur'ani, da masu limanci, da masu jagoranci, da sarakuna, da abin nan malaman addini, da ma shugabanni na siya, duk ba wanda ya tsira a wajenku,
to fice ku ba ta da kyau. Wallahi idan sun riga sun mutu kun shiga uku, saboda ilimin ma ba ku da shi, ilimin ma ba ku tsaya kun yi ba, kuma sana'ar ba ku da ita. Abinda zai baka takaici ma, wasu guraren yanzu idan ka shiga, gonakansu ma sayarwa suke ma wasu, gonakansu na gado, waɗanda suka gada a wajen iyaye da ko ƙasar ba su da ita. Ina za ku je? Ka shiga yanzu wasu ƙauyuka nan, za ka ga gonakan da wasu suka gada iyayensu da sun mutu su suka sayar gurin suka gaji gonakan, yanzu sun sayar ma wasu waɗanda ba ba addininsu ɗaya ba, ba sa son su, ba sa ƙaunarsu, kuma sun sayar musu, wasu ma sun sayi mashin, wasu sun shiga a shaɓa. Shi kuma shi duk yadda za ka yi da shi ya shekara uku zai lalace, ba jari ba ne. Sai in ka yi ƙoƙari ka tattara, yana shekara uku sai ka canza shi. To wani ko kuɗin canzawa babu, kuma ya sayar da gonarsu, gadon gidansu ma ya sayar. Wallahi ina gaya muku, kun ga maganganun da nake yi, kuna kallon su kamar wasa ko? Ku rubuta ku aje. Wallahi tallahi ku rubuta ku aje. Ku rubuta su ku aje. Ina tausaya muku. Saboda abinda kuka ɗauka ma kanku na rasa kunya. Ziya'ul a'mar fi qila wa qala. Tozarta rayuwa a kawai wani ya ce ni ba na ce. Ba ku da aiki sai wannan. Duk abin da ya shafi zai gina muku rayuwa ba ku ɗauko shi ba. Kawai sai zage-zage, sai ɓacin, sai cin mutuncin manya, shi kenan kawai abin da aka iya. Kamar Allah-Allah suke su samu abin kunya na wani. Sai a ɗauka sai haɗawa. Ina maganar Annabi da yake cewa man satara muslima. Kai ba dama ka iya rufa ma ɗan uwanka. Na'am, yanzu ka duba hatta wannan addinin mana. Mutanen nan da suke ɗauke-ɗauke suke ta ɗori-ɗori a kan social media, har sun koya ba waɗanda ba musulmi ba zagin ma, har Annabin ma ci masa mutunci ake. Kuma duk ku ne kuke jawa wannan abubuwa. Sai ka je ka yanke wata magana kawai inda ya maka daɗi. Ka tura shi kuma sai ya ɗauka da gaske ne wannan magana ce, wataƙila ma kai ka faɗe ta ne a matsayin ba dalili ba, amma yanzu an lume da ita ta zama dalili. Haka kuke yi, kun ci ma addinin ku mutunci, kun ci ma iyayen ku mutunci, kun wulaƙanta ƙasar ku, kun yalata yankin ku, ku dai kaɗai ake kallo akan wannan. Sun ya fito ya tarantsuwa da Allah akan ƙila wa ƙala. Wal gharibu fina, malai ce abin mamaki a cikin mu shine anna na'lamu al-halal wal haram, mun san abin da ake kira halal, mun san abin da ake kira haram, kuma duk masu yin waɗannan abubuwa sun san abin da ake kira haram, sun san abin da ake kira halal, amma da gangan suka ƙi bin halal kuma suke bin haram da gangan. Wa na'lamu mun sani bi anna al-ghibata wa an-namimata wa as-sukhriyata wa al-istihza'a haram, ba wanda bai sani ba a cikin mu, kowa ya sani giba, ka ambaci wani dan uwanka da abun da baya so, an-namimanci ka dauki maganar wani ka kai dan batawa. Yanzu ba sai ka je gidan wani ka kai masa ba, kawai za ka yi za ka dauki maganar wani ne ka bata shi a social media sai ka sake, kai an-namimi ne. Kuma Annabi ya ce an-namim an-namam la yadkhulu al-janna, Annabi ya ce ba za ka shiga aljanna saboda wannan ya da mummunan labari da kake tai. Wasukhriya da kuma ba'a, haka kawai sai ka ga an kwalmada fuskar mutum, an yi masa izgili. Kuma wallahi wata magana ya faɗa ta kirki wata ba ta yi masa daɗi ba, bari ya ɗauko tun da yanzu kun samu an muku komai. In ka ga dama za ka iya yin hoton mutum da sarƙa, kun ga dama ka ɗauko hoton mutum ka saka masa fuskar mace, in ka ga dama duka dai gashi nan duk kuna yi. Na rantse da Allah babu wanda zai yi wannan akan wani ya tsira da mutuncinsa a lahira, wallahi sai Allah ya hukunta ka. Allah ba zai barka ba wallahi, wallahi ba zai bari. Idan kuma kana son ka musanta mu ka karyata mu, ka je ka ci gaba da yi. Ni na sani dole ka in ranar mutuwa sai ka mutu, kuma dole ka wallahi
ko kana so ko baka so wallahi sai an tashe ka kuma wallahi ko kana so ko baka so sai ka fiskanci final kotun ubangiji wallahi sai ka tsaya a gaban ta annabi ya ce Allah ya ce zai magana da kai laysa bainaka wa bainahu tarjuman babu mai yin fassara ba kafinta wallahi sai kai magana da Allah kuma daga nan ɗayan biyu zai faru ko ka shiga aljanna ko ka shiga wuta kai makanka faɗa tun daga yanzu waɗanda dukka sun ka musu irin wannan cin mutuncin gaje ga nabi ya sai su wallahi Allah mun san wannan izgili da sauransu da ba'a da ake dukkan su harabun wa kabiratun min al-kaba'ir kuma an sani babban zunubi ne daga cikin manyan zunubai walakin me yasa mutane suke malai yace ittiba'ul hawa wallahi san zuciya ne duk wanda ka zaga wallahi ka san zuciya ne ba Allah ne ya umurce ka ba ba manzon Allah bane ya umurce ka ba wanda ya umurce ka ko a gidanku ba wanda ya taba umurtan ka cewa ka je ka zagi ba ne wallahi san zuciyar ka ne kawai adalla al-kathir malai yace dewa sun bata an ilmin akan ilmi wala an jahili ba akan jahilci bane duk abinda kuke wallahi kun san ba daidai bane malai ce wallahi sun sani sun bata ne akan ilmi ba akan jahilci ba ah to duk wanda zai dauki hoton wani ya saka ko yana rawa dan ya muzanta shi ya taba dauko hoton babansa ya sa dan ya rawa ah to me yasa ka san mutuncin babanka ba ka san da wani ba ai baka taba yi babanka ba in tsiraifi ne ka taba daukowa hoton uwar ga kanta a bude ka tura a duniya ah me yasa kaga ala ilmin kenan adalla al-kaseeru an ilmin dewa sun bata akan ilmi ne na ala al-jahl ba akan jahilci bane sun san abin da suke wallahi ba daidai bane alam yaqul maulana yanzu ubangiji ba shi ne mana magana ba Allah yana tabbata an duba ba Allah ne yace ya faɗi wannan maganar ba yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa yanzu ka ban labari wanda ya karbi san zuciyar sa shine Allah sa wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ya batar da shi akan ilmi dalalun ala ilmi bata akan ilmi ba wai akan jahilci ba bi sarabi ittiba'il hawa saboda san zuciya da suke da shi walizalika hazzarana saboda haka annabi ya tsoratar da mu akan wannan magana yake cewa min ittiba'il hawa daga bin san zuciya annabi yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bi yace dayan ku ba zai imani ba sai san zuciyar sa ya zama mai biyayya ne ga abin da nazo da shi as-sa'id mutum mai arziki lafiyayyen mutum mai imani daga cikin bayin Allah man alzama nafsahu kitaballah shine wanda ya lizunta ma kansa bin littafin Allah yanzu zaka samu masu irin wannan aikin yana da wahala ka same shi a cikin wata biyar ko shida ya karanta alqur'ani ba ruwansa da alqur'ani ba ruwansa ba zai karanta ba kai sallar ma sai an yi sa'a in ba a yi sa'a ba ya haɗa sallolinsa in ko ba haka ba ma ya ce yana da time da haka ba zai sallah ba yanzu sai ya tsufa komai za ka gani yana faruwa shiryayyen mutum nagartaccen bawa shi ne wanda ya nizinta ma kansa bin littafin Allah allazi uhkimat ayatu kuma abin da zai baka mamaki ko kaga duk waɗanda ake musu irin wannan abu wallahi ba su ma da lokacin kallon abu da yawa yanzu dan kaga wani mai sarauta ka masa cin mutunci ina ma ya san da kai ko dan kaga wani malami ka masa cin mutunci ina ma ya san da kai duk abin da kuke yi nan ba a ma san da ku ba ku ya ku da ku ga gada ku kuke rawar ku kuma zunubin ku yake ya mamaye mu domin ku ne rufin albarka take taruwa a kan ba ta zuwa ko ina duk wadancan mutanen da kuke musu haka sun fi karfin ku inda suke ma ba za ku je ba amma ku kuna nan kuna ta jawo makan ku iya da zunubi da wasa daga wajen ubangiji kana ta tara makan ka zunubi har yau wai ka samu waya wai social media
a banbata. Ka ji tsoron Allah, yace shiryayye kammalallen bawa kamamme man alzama nafsahu kitaballah, shine wanda ya lizumta makansa littafin Allah, allazi uhkimat ayatuhu, littafin da ya hukuntar da ayoyinsa da hikima da basira da komai. Summa fussilat, sa'annan ya rarrabe abun daki daki, min ladun hakimin khabir, daga wajen mai hikima Allah kenan mai ba da labari. Ya baka littafi, littafi mai hukunci, littafi mai bayani, littafi mai fasaha, littafin da can da yanzu da gobe da ma ila yawmil qiyama. Allah ya baka littafi amma baka karanta shi sai shikiyanci da cin mutuncin mutane. Wallahi ina gaya muku, kun ga abinda muka faɗi na shekarar jiya da abinda muka faɗa jiya da na yau, wallahi idan al'umma ba ta mai da hankali ba, ina gaya muku kaskancin yana nan tafe, kuma kuna mutu za ku shaida haka in dai ba a gyara ba, wallahi billahi. Saboda waɗannan abubuwa da duk muka ɗauka mu kanmu ba hanya ce wacce za ta kulle da mu ba. As-sa'id, rayayyen mutum mai arziki shiryayye, min al-ibad, daga cikin bayin Allah, man alzama nafsahu kitaballah, shine wanda ya lizumta ma kansa littafin Allah, allazi bani ita sama bihi naja, littafin Allah da duk wanda ya riko da shi ya tsira. Wa man ittaza al-huda min ghayrihi, wanda duk kuma ya je da mishriya ba daga littafin Allah ba, dalla wa gawa, ya bace ya kuma halaka. Yanzu kowa duk abin da ake da daddare da rana, wayan nan da kake kallo ta dauke mu kowa hankali, wallahi sai ɗaya ɗaya suka musuluntar da ita, wani za ka ga ba ta da aiki sai ta jiyar da shi Alkur'ani, wannan ya rubuta. Wani kuwa daga wannan zage-zagen sai kallon bulufin, sai kallon tsiraici, shi wayar gaba ɗaya a nan take. Ya ga magana ya yi comment, ya faɗi abinda ba ma su kenan ba, ya ƙara nasa ya ɗora. Aghlabul usari al-yau, yace mafi rinjayen family, ka shiga gidaje ka gani mafi rinjayen gidaje a yau, ta ishu fi fitani, wallahi ana rayuwa da cikin fitina. Malam duk wannan abin da kake gani, wani sata zai dan ya zagi wani, sai yayi sata sannan zai samu kudin data, ka duba zagin wani zai, amma sai da ya sata yana mai sata tukunna akan datar, sannan ya zo ya saka datar ta sata, sannan kuma ya ci mutuncin wani, kuma ya koma ya kwanta, kuma yana tsammanin Allah zai kyale shi. A haba mala, ba ka da dangantaka da Ubangiji, ba baffanka ba ne wallahi, Allah ba baffanka ba ne, bawa kake a gurinsa, ya ɗora maka dokoki. Suna rayuwa fi fitarin audat biha ila hayati shaqa, wannan rayuwar ta kai wasu cikin rayuwa ta shikiyanci, wa bankin da kunci, wa khilafin da musayya, wa tanazu'in da jayayya, wa alaqatin da babban zumunci ma duka. Wala haka rayuwar take yanzu, waɗannan abubuwan da nake faɗa sun saka wasu sun dawo shikiyai, sun saka wasu cikin rayuwar kunci, sun kawo saɓani, wanda yanzu idan wata mas'ala ta faru cece-kuce za ka gani ana yi a kan mas'alar. Mas'alar ɗaya masu cece-kuce a kanta sun fi mutum dubu, kuma wallahi ba za su iya ittifaƙi ba, haka kowa zai zagi ɗan uwansa, haka ne ba haka ba ne? To har yaushe? Ka ga mutum dubu sun hau kan mas'ala ana ta cece-kuce, wannan ya zagi wannan, wannan ya ɓata wannan, wannan ya zagi wannan, wannan ya zagi wannan, kai jama'a an samu hanyar halaka, wallahi an samu hanyar halaka. Domin duk wanda kai abun ko wato ya wuce yadda duk kake tsammani, wannan al'umma in tana karanto tarihin baya, anan muka karanta a cikin kitabun Ruh, kitabun Ruh, Abdullahi ibn Umar babansa shine Umar ibn Khattabi. Allah ya yi wa Umar ibn Khattabi shine khalifa na biyu mutuwa,
tun ranar da ya mutu Abdullahi ɗansa Abdullahi yake nafila da daddare, sai ya tashi da daddare ta sallar safiya da shi, Allah ka nuna mun masaukin babana, ka ji ƴaƴan fa yadda suke ba, ka nuna mun ya Allah masaukin babana. Yanzu sau nawa ka tsaya kake wa babanka addu'a ba, amma ka cika duniya da surutai da abubuwan da ba za su maka amfani. Wata rana ya yi sallah ya kwanta, sai kawai ya ga babansa cikin mafarki, ya ga Umar ibn al-Khattab, ya ba Allah ya bashi daman ya magana da shi, yace ya baba, me ake ciki a lahira, ka bar mu a duniya? Yace ya Abdullah, ina son in gaya maka wani abu. Yace ta ranar da kuka saka ni a kabari na yi mulki na yi komai, tun ranar da kuka saka ni cikin kabari har zuwa yanzu da nake magana da kai Allah bai fasa tambaya ta ba, har zuwa yanzu da nake maka wannan magana ba a daina tambaya ta ba. Sai ya tambayi uban, ya ce amma kana ganin akwai haske? Ya ce ina ganin akwai haske. Sai ya ce to amma menene abin da ya fi baka mamaki ko tashin hankali ko abin da baka tsammani a wajen Ubangiji? Ya ce Abdullahi, ya ce abin da ya fi ban mamaki wanda Allah bai manta da shi ba, ina zaune a majalisa, sai wani talaka ya shigo, ina cikin majalisa, sai na masa kallon da ba kallon kirki ba ne, na kalle shi kawai kamar abin ban yi masa magana ba, ban ce masa komai ba. Amma sai da Allah ya ce wani talaka na ya shigo kanka kana shugabanci, ka masa kallon wulakanci, zan ajiye wannan sai ranar da ya mutu ya zo zan gurfanar da kai a gabansa da kai. Yanzu kai zagin mutane da kake sau nawa? Sau nawa? Kume da hankali, wallahi kume da hankali. Wannan duniyar kwata-kwatan da Allah ya ajiye mu, wallahi don ya gwada mu, wallahi don ya gwada mu. Sai na nuna cewa lokaci ya karato, kuma ba mu ma yi abin nan ba. Sannan muna son kuma akwai hayatun tsayiba, rayuwa tsarkakakkiya, wanda duk wanda yake son ya rayu dami lafiya, muna da topic za mu yi magana a kansa, rayuwa ta Allah da Annabi wanda za ta rayu ba tare da damuwa ba. Yawa, ko ku daina, ko kuma kamar yau yadda kake jin yunwar cikinka ta dame ka, wala haka Allah zai kashe ka. Duk waɗanda suka mutu ba wanda ya mutu da kina so, kila zai ta zame shi ya mutu, kuma haka mu ma za mu mutu. Don haka wallahi ba ka da notice da Ubangiji zai gaya maka cewa sai ranar kaza, ba ka sani ba, ko in an jima ko yanzu ba ka sani. Na ga kawai ka tsaya ka zama mutumin kirki, kare da cin mutuncin kowa don bambancin siyasar ku, don wani bambanci da kuke da shi ko wani abu da kake da shi, ka zo ka shiga kai ta ƙarya. Allah yana rubutawa mala'iku suna recording, wa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi unuqi, komai an ratiya maka kafe yana ɗauka kai baka ma sani. Allah zai nuna ka ranar tashin alkiyama. Allah ya sani. Za mu yi addu'a a nan insha Allah, za mu tashi sai gobe, za mu ɗora insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jama'a kowa ya ɗaga hannu, duk wani azzalimi da yake zaluntar mu Allah ya magana shi, duk wani munafiki da yake tozarta mu yake son wai arewacin nan da sauran abubuwa sai an lalata su, ku saka shi cikin addu'a, in zai shirya ya shirya, in ba zai shirya ba Allah ya nakasa shi. Muna roƙon ka ya Allah da sunayenka masu ya tsarki duk wani azzalimi, Allah ka rusa shi. Duk wanda yake son sai ya lalata wannan al'umma, sai ya lalata wannan bangaren, sai ya cuce mu, sai ya ga bayan mu, to Allah daga bayansa. Allah kada ka bar shi ya waiwaya, ka tura shi ya tafi a haka ya Allah. Ubangiji muna roƙonka ya Allah, duk mai zaluntar mutane in zai tuba ya tuba, idan ba zai tuba ba Allah kai maganinsa. Allah muna roƙonka wannan jihar tamu ka kawo mana albarka da zaman lafiya a cikinta. Muna roƙonka ya Allah ga al'ummarka nan ciki da waje, suna da buƙatu iri daban-daban, Allah ka biya mu kowa buƙatarsa. Allah kada ka bar, kada ka ba mu azzalumai
nasara. Allah kada ka ba su nasara ya Allah. Ubangiji ka taimake mu ya Allah, ka tsare mana imanin mu. Ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya, ka zaunar da jihar mu lafiya, garin mu kai masa albarka, matasan mu kai riko da kwakwalensu zuwa ga shiriya. Ubangiji ka rike kwakwalensu zuwa ga abin da zai musu amfani duniya da lahira. Allah manyan cikin mu da suke bada tarbiyya ka ba su lada. Masu jagoranci a cikin wannan jihar muna roƙonka ya Allah, Ubangiji ya Allah, ka taba zukatansu wajen tausaya mu al'umma ya Allah. Ubangiji muna roƙonka waɗanda suke son kuma su zalunci mutane, Allah daga baya su karka ba su dama. Allah kada ka ba su dama ya Allah. Duk masu son zalunta mu kada ka ba su dama ya Allah. Ubangiji ka ɓata wa mutane haƙƙinsu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.